إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهاتها أولا ساتيا ترانر ثلاثة أيا جوتر رمضان هجرة من ذا الله صلى الله عليه وسلم لقدر مكة جوا مدينة شكرا دبو أيادة دليل حدودة أربعين دبيو daidai da 13 ga watan 4 shekara ta 2021. Wannan shine tafsirin mu na farko, kuma a karo na farko a wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy dake nan unguwar Dosa cikin garin Kaduna, wanda shike alamta 1 ga watan Ramadan kamar yanda ajiya aka sanar da ganin wata. Fatan mu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa na gari a cikin wannan wata, kuma ya sanya mu cikin wanda za su ibada wanda zai janyo musu rahamarsa ya kuma kubutar da su daga azabarsa. A bisa al'ada galibi duk shekarar da za a fara tafsiri akwai bayanai da akan fara gabatarwa. Mu ma yau za mu gabatar da wasu bayanai ne, sannan kuma la'alla mu ɗauki aya ɗaya ko biyu a cikin surar da za mu fara kafin mu ci gaba. Abu na farko shine jan hankalinmu zuwa ga lura da abinda duniya take canzawa zuwa gare shi, saboda rayuwa in ka auna ta da wancan shekaran zuwa yanzu za ka fahimci akwai canji mai tarin yawa da aka samu. Allah subhanahu wata'ala ko shakka babu ya sanya ma mutane wani abinda za su yi tunani mai zurfi a cikinsa, shine sanadiyan turo wannan cuta da yayi, kuma ta gagari duniya gaba ɗaya, ta tsaye da duniya gaba ɗaya, ta kuma juya faifan rayuwar nan adam gaba ɗayansa. Sanadiyan faruwanta, wasu sun rasa rayukansu, wasu sun rasa sana'o'insu, wasu sun rasa lafiya, wasu kuma ta zo musu da ɗimbin alkhairin da ba su taɓa samu a baya ba. Masa'ibu qaumin inda qaumin masalihu. To wannan duk akwai wa'azi a ciki, amma babban darasi shine Allah da ya nuna ma duniya cewa shi ya gagari kowa, kuma yana da ikon ya juya kowa a san rai ko a ji. To don haka akwai abubuwan hankaltuwa da yawa a cikin waɗannan abubuwa da suka faru. Sannan abu na biyu shine akwai waɗanda ba ma sanadiyar wannan cuta ba, an yi jana'izar mutane da dama wanda ko a jiya da safe yana ga unguwar Nafon da aka yi jana'izar. To wasu ba su samu isowa zuwa ga wannan wata wanda mu muka iso gare shi ba. Saboda haka waɗanda suka rasu daga cikin al'umma musulmi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu. Mu kuma da aka ba mu aran rai muka halarci wannan wata, Allah ya ba mu ikon yin abin da yake so kuma ya yarda da shi. Sannan akwai abubuwan lura ƙwarai da gaske dangane da mu'amalan da ke gudana a cikin rayuwar musulmi, musamman abin da ake samu na tsawwalawa daga cikin wasu ɓangare na 'yan kasuwanni da sauransu. Da yawa idan watan Ramadana ya zo, su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin su ma shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda ya inganta hadisi yakan yi kyauta a watan Ramadana irin kyautan da baya yin sa a cikin sauran watanni. Har aka siffanta da cewa yana yin kyauta kamar iska wanda aka turo ta, aka tunkuto ta, tana shiga ko'ina, ma'ana alkhairin sa bai bar babba ba, bai bar yaro ba. To idan har ko musulmi na ƙwarai ne, to ya dace koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da wannan za mu fahimci cewa baya dacewa a samu mutum musulmi yana kuma tsawwala ma musulmi a cikin watan Ramadana, domin akwai irin wanda suka wasa wukansu su jira wannan lokaci, sun manta cewa albarka a rayuwa shi ne ba wai tarin yawan mai katara ba. To da haka akwai kira a irin wannan ɓangarori da mu ji tsoron Allah ya zamto mun kiyaye, mun zama masu sauƙaƙa wa mutane a wannan wata, ba masu asalin wato tsananta musu ba. Sannan abu na biyu shine ya zamto duk abin da za mu yi a cikin wannan wata gabanin ma zuwan sai zamto mun yi sa da filati mun yi shi domin neman yardan Allah shi shi kadai kar mu nan kayin abinda za a ce dan a ce mu ne muka yi ko mu ne muka fituwa ne ko ni na fuwanci wannan baya da gaskiyar siffar mutanen kirki duk mutumin kwarai yakan yi aikin sa ne kadai domin Allah ya tada shi ba dan neman yardan asalin wato mutane ba to akwai barazana sosai a cikin ayyukan mu a cikin wannan wata musamman cikin abin da ya shafi akan yi tarawihi a yi karatun qur'ani mutum zai ja mutane limanci to ya kokari ya zamto ya yi da tsakakkiyar niyya ba dan ya nuna isa ko fifikonsa a kan wasu ba sannan kuma abu na biyu shine mu sani Allah ta'ala yana karɓan ayyuka ne daga wanda suka kasance masu jin tsoronsa innama yataqabbalullahu minal muttaqin da wannan zai nuna cewa dukkaninmu muna da zunubai waɗanda muke da buƙatar rahaman Allah a cikin waɗannan zunubai din to abu na farko da ya kamata mutum ya shiga watan Ramadana da shi bayan aikinsa domin Allah shine ya zamto ya tuba zuwa ga Allah wata ne da ake buƙatar komawa zuwa ga Allah a cikin sakiƙarin komawa watan Ramadana makaranta ce da ke iya koya ma mutum duk abin da yake so ya koya na biyayya ga Allah madaukakin sarki saboda a cikin watan akwai koyar da haƙuri ta yadda mukan barci da sha da sauran abubuwan da suka yi kama da shi saboda mu kame don neman yardan Allah na tsawon lokaci musamman a wannan Ramadanan da ake da hasashen za a yi ta cikin tsananin zafin rana to wannan haƙuri da mutum ya koya a cikin watan Ramadana ma'ana darasi ne da ake so ya ɗaure a cikin rayuwarka sannan abu na biyu akwai koyon dawwama akan karanta Alƙur'ani wannan shi ma abu ne da ya kamata a ce mutum ya kimtsa masa a cikin watan Ramadana ya zanto mai fuskantar watan da shi kwarai da gaske sannan daga cikin abubuwan da ya kamata mu nisanta wanda suka fi komai tsanani shine abin da ya shafi haƙƙin mutane haƙƙin al'umma duk abin da ke da alaƙa tsakanin bawa da mahaliccinsa wannan babu wanda ya sai shiga a tsakaninsu wani abu ne wanda Allah ya so duk girman abin da ake gani yana iya yafe ma bawansa idan ya ga dama amma abin da ya shafi haƙƙin mutane to Allah ta'ala a bisa adalcinsa baya shiga tsakanin ɗan adam da wani to duk mutumin da ya sa akwai haƙƙin wasu a wuyansa ya ji tsoron Allah ya sauke musu asalin abin da yake haƙƙoƙinsu ne saboda Allah subhanahu wataala ya siffanta ranar alkiyama da cewa rana ce da hatta mahaifa a tsakanin junansu ba sa iya yafe ma junansu in juna suke gudun junansu sukan yi yawma yasirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah karshe ce li kulli imri'in minhum yawma idin sha'ani yughni a wannan rana ta alkiyama kowa fa ta kansa yake to duk wanda ya je da haƙƙin wani a wuyan sa ranar alkiyama to lalle ya je da abu wanda yake mai munin gaske kuma mai matukar hatsari don haka ya koyan kwa musulmi da gaskiya abu mai muhimmanci a cikin wannan wata shine mu ba alqur'ani kulawa kwarai da gaske magabata sun kasance idan watan ramadana ya shigo sukan ma ajiye abubuwan da suke yi ne su fuskanci alqur'ani kamar imam malik Allah ya kare da a gare shi da an ga watan ramadana to duk wani majalisin karatu ya ajiye shi kenan to da wannan yasa yake nuna cewa wata ne na alqur'ani wata ne wanda ake so a yawaita karatun alqur'ani a cikinta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da sahabbai cewa duk lokacin da yazo sallah lokaci yakan kalle su yace ku yi sallah irin sallah mai ban kwana da gidan duniya sallu salatal muwaddi'a ku yi sallah irin sallah da ke kince da kin idan an dauki ranki kenan kuma kin bar duniya to kamar irin wannan ya kamata mu yi tunanin sa akan watan Ramadana mu dauka wannan ita ce Ramadana ta ƙarshe da Allah ya bamu dama a kanta ita ce kadai wanda ce mana saura a rayuwa saboda ba mu riga mun ga wata ba wannan da ita muka gani wannan da take hannu to mu ririta ta mu ribaci watan mu kusanci Allah mu duk abin da za mu iya yi a ce yau Allah ya yarda da mu duk wani tashin hankali ta duniya da lahira idan aka samu yardan Allah ta kan zo mai sauki yakan zamto babu ma damuwa a cikinta akwai wanda Allah kan ce da su ya ibadi la khawfun alaikum wala antum tahzanun babu tsoro a tare da ku kuma babu bakin ciki saboda kun yi abin da Allah yake so to mai kokari mu dibi wannan wata ya zanto mun yi abin da shi ne zai yaddar da asalin wato mahallicin mu. Sannan wata ne wanda ya kamata mu yawaita zumunci a cikinsa. Da yau muna da rauni a cikin abin da ya shafi zumunci. Zumunci kuma an sa tsago sunanta daga rahama ne. Kenan Allah yana son masu ita, shi ya sa a shari'ar musulunci muka ga hatta ƴan uwan mutum idan ba musulmai ba ne sai da Allah ya nuna suna da haƙƙoƙi. Shari'ar musulunci ta ba su wasu haƙƙoƙi waɗanda ake kiyaye musu. To duk abin da mutum zai yi, zai ƙoƙari ya zanto a wannan wata ɓangare na zumuncinsa ya amfana da abin da zai yi a cikin wata. Saboda hanya ce da suke ɓullewa zuwa ga rahaman Allah subhanahu wa ta'ala. A tsarin karatunmu, insha Allah zai ringa kasancewa a bisa al'adar da muka saba a baya. Sai dai al'adar su ne na farko tambayoyi idan akwai su za mu ringa karɓar su ne a rubuce, mu duba waɗanda za su iya amsuwa mu amsa su insha Allah a darasi na gaba. Sannan kuma lokacin fara tafsirinmu zai zamto ƙarfe 10 ne daidai insha Allah ta'ala. In Allah ya yarda ƙarfe 10 na cika ba za mu jinkiri ba, za mu ringa fara karatu, kuma karatunmu awa ɗaya ne daidai. A karatun za mu rinka yin darasi guda biyu ne a cikin awa ɗaya ɗin. Kila mu yi amfani da minti 40 ko 45 mu yi tafsirin Alƙur'ani. Sauran minti 15 ɗin akwai wani littafi da muka yi shawara muka yanke cewan a sanya shi saboda amfanin shi daga mata da yawan tambayoyin da ake yi. Sunan littafin Ahkamul Mawdu', hukunce-hukunce abin da ya shafi haihuwa. Hukunce-hukunce abin da ya shafi haihuwa, tun daga haihuwar yaro, abin da ya shafi yi masa aski, abin da ya shafi at-tahnik, abin da ya shafi duk irin waɗannan abubuwa ɗin. Kusan su ne wani bawan Allah malami ne yana nan a raye a garin nan, Malam Abubakar Al-Anchawi, ya tattara su yi littafi a kansu wanda zai gamsar da kusan galibin ƙishin ruwan irin wannan abin da yake faruwa. To da yawa da an yi haihuwa ko kafin haihuwa za ka ji tambayoyi da yawa. To wannan littafin zai amsa tambayoyinku masu tarin yawa, kuma akwai ilimi mai yawa a cikinsa ƙwarai da gaske. Insha Allahu ta'ala wannan littafin za mu rinƙa karanta shi a cikin minti 15 ko 20 bayan mun yi karatun tafsiri insha Allahu subhanahu wa ta'ala. A ina ganin wannan shi ne akwai sanarwa Malam Ibrahim Shehu Kila Fai bayan kammalawanmu. Mun fara tafsiri a kurmin mashi mun shiga suratul baqara an mun kai aya ina ga 75, za mu tashi ido fi daidai aka tasma'una an yu'minu lakum. Amma bisa dalilan da ya sa ba mu da wancan recording din karatun cikakke, kuma musamman wasu gidajen rediyo sun fara tambaya tun a yanzu, duba da cewa ko wannan tafsirin da muke yi za a sa shi a Highland FM da ke Plateau State a jihar Jos, sannan kuma da yawan Liberty FM kuma za su fara sanya karatun. To don haka ya sa muka ga shawarar mu faro karatun daga farko yadda zai zamto an samu cikakken recording, wanda fatanmu ko da ba mu raye da Allah al'umma ta amfana da ɗan abin da Allah ya ƙaddara a cikinsa. Saboda haka a yau akwai Alaramma Jibril Hamza a tare da ni, daga za mu ba shi dama ya karanto mana ko da suratul Fatiha ɗin ne, mu ga in da mu ɗaukan wasu ayoyi daga ciki wanda za mu fara da su insha Allah. Haka nan, Allah, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سيما شاء من كنوكو وانا سورة ديكرا انتهى سورة الفاتحة. Kuma sura ce wanda take dauke da ayoyi guda 7 a cikin alqur'ani malaman tafsiri sun yi bayani akan ittifaqi akan ayoyin ta guda 7 ne sai dai sun yi sabani a wurin ina ne ayoyin suke wasu daga ciki suna daukan bismillahir rahmanir rahim na farkon wannan sura ita ma aya ce mai zaman kanta amma inda qur'anan da galibi muke karanta bugun madina za ku ga haka suka nuna dukkan bismillah da suke sauran surori za ku ga ba a yi musu lamba ba amma bismillah da suke cikin suratul fatiha idan kun kalle ta za ku ga an rubuta lamba daya a wurin sai siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin suka ce tace aya ta 7 wannan ita ce riwayar imam harsu aka yake karanta amma akwai kuma ruwayoyin da suka ce a'a bismillah nan ta farko ita ma bismillah ce kamar yadda sauran bismillah suke a cikin surori sai dai fadin Allah ta'ala da yake siratal ladina an'amta alaihim daidai an'amta alaihim suka ce wannan aya ce mai zaman kanta sannan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ma aya ce mai zaman kanta ma'ana dai sun yadda ayoyin ta guda 7 amma sun karu juna ilimi akan cewa ayan farko tana cikin suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim koko alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta daya a riwayar habsu wannan bismillah ita ce aya ta farko alhamdulillahi kuma aya ta biyu wanda shine galibin abinda muke tafiya akan sa wannan sura an sa mata suratul fatiha saboda da ita Allah ta'ala ya bude alqur'ani ita ce ayar suran da Allah ya bude qur'ani da ita sannan kuma ana ce mata al-matani Allah da kansa ya faɗi yawan ayoyinta dan ya ce walaqad atainaka sab'an min al-matani wal-qur'an al-azim hakika mun baka al-sab'ul matani wasu guda 7 da ake yawan maimaita karatu su shine al-matani din sannan an faɗi wannan cewa al-matani ne ita saboda ana karanta ta a kowace raka'a ta sallah babu sallah ga mutumin da bai karanta suratul fatiha ba to da wannan yasa sai Allah ta'ala ya kira ta shi ma da haka kuma ake kiranta da wannan suna sannan tana da wasu sunaye masu yawa a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya bude alqur'ani da ita sannan fadin bismillahir rahmanir rahim ai bismillahi mutum yana mai neman taimako kenan ga Allah madaukakin sarki akan abin da zai karanta na alqur'ani kuma wannan suna ce da Allah ke banta da shi na Allahu in ban da shi babu mai wannan suna kuma sunan Allah ma'anan kalmar Allahu sai ta ce suna mafi girma a cikin dukkan sunayen da suke na Allah subhanahu wata'ala saboda kalmar Allahu wannan sunan ya kunshi dukkanin sauran sunaye waɗanda Allah madaukakin sarki yake rayi kansa da shi ko Ar-Rahman ko Ar-Rahim ko wanne ne in ka duba dukkaninsu suna ƙasa da kalmar Allahu wannan shine mafi cika da kamalan sunan Allah madaukakin sarki shi yasa ya kawo shi a nan a farko yayi amfani da bismillah wannan ita ce fati su ita ce basmala sannan mun san hukuncin ta a wurin karanta alqur'ani shine idan farkon sura ne wajibi ne mu shige karanta ta in banda wasu riwayoyi in banda suratul tauba ita ma suratul tauba a farkon ta ne ba a bismillah amma idan ba farkon sura mutum zai karanta ba wani bangare na suratul tauba zai karanta to zai faɗi bismillahir rahmanir rahim wannan shine abinda malamai suka yi bayani akan sa Allah subhanahu wataala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wannan sura suratul fatiha ta kunshi kusan dukkanin abin da ake bukatan bawa ya sani domin samun tsira gaban Allah ranar alkiyama shi yasa take da sunaye masu yawa a cikin alqur'ani take da sunaye masu yawa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kira ta da suna fatiha wato budewa saboda da ita Allah wannan sarki ya bude alqur'ani kuma da ita ake bude sallah kuma sallah ita ce mafi girman ibada a wurin Allah madaukakin sarki dukkan wata shari'a da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa aka sauka aka bashi su kaman azumi ana zauna a Madina aka ga malaika Jibril ya sauka aka yi masa wahayi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum kaman zakka yana ƙasa aka sauko da wahayi aka shar'anta zakka aka farlanta ta amma da za a bashi sallah sai da Allah ya dauke shi ta cokan yayi yawo da shi a ban ƙasa hakan bai isa ba har sai da aka hauda shi sama sannan aka bashi ita da kansa Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu har zuwa ƙarshe abin da Allah ya faɗi to bude al'amarin abin da ya shafi sallah da wannan sura yana nuna girman suran a wurin Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata daga Abi Huraira Allah ya kare ya a gare shi wanda Imam Tirmidhi ya fitar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ita ce uwar alqur'ani kuma ita ce uwar dukkanin sauran littattafan da Allah ya saukar sannan kuma ita ce surar da Allah ya faɗa da cewa as-sabaul masani bakwai da ake yawan maimaita karatunsu sannan kuma ita ce Allah ke nufi da Al-Qur'an al-Azim da ya faɗa a cikin Al-Qur'ani kun ga ashe sura ce da dukkan da mutum musulmi ke karanta ta ya kamata yana ƙara jin nishadi da jin ƙara ƙaunan Allah da kuma Al-Qur'anin kansa a ciki gabanin ma ka ji abinda ta kunsa na kalmomi sannan wasu malamai suna kira ana kiranta da suna alhamdu ma'ana godiya ita kanta akan ce mata alhamdu da an ce karanta alhamdu ina da ko karamin yaro ne ya san cewa suratul fatiha kake nufi ya karanta sannan ana kiranta da suna as-salah ana kiranta ita kanta da suna sallah din saboda hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadithul qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa Allah ya faɗa da kansa ya ce faqamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu ma'ana a duk alqur'ani malamai ke cewa babu wurin da kai sanda kake karanta shi na alqur'ani ya zamto kana magana kuma Allah yana maka magana in banda wurare guda biyu na farkon su kuma ita ce wannan suratul fatiha da na biyu suka ce karshen suratul baqara daga amanar rasulu zuwa karshe amma dai a sallah dukkan da mutum ya karanta suratul fatiha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na raba Allah na faɗi cewa na raba sallah tsakanina da bawana dukkan da mutum yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sai Allah ta'ala ya ce hamadani abdi bawana ya gode mu bawana ya san da zamana har ya gode mu arrahmanir rahim ma mai rahama mai jin kai Allah ta'ala ya ce bawana ya girmama ni haka zai rinka faɗa har a zo inda bawa zai ma Allah kirari Allah ta'ala ya ce waɗannan na wani mai abawa na yake so daga nan ne sai ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba ba kuma batattu ba a wannan wuri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah da kansa zai ce wali abdi ma sa'ala haula ila abdi wali abdi ma sa'ala wannan abin da ka roƙa in shiryar da kai in nuna ma hanya madaidaiciya kar in yi fushi da kai kar in saka hanyar batattu ni Allah ina shaida maka ka samu abin da ka roƙe ni kun ga wannan ba karamin abu ne da ya kamata mutum ya gode ma Allah a matsayin yinsa musulmi da aka yi ba wannan yana daga cikin sunayenta idan mutum ya faɗa akan ba Allah ta'ala kan faɗi wannan sannan kuma akan kira ta da suna ash-shifa waraka ita kanta wannan sura kan kira ta da suna ash-shifa sannan kan kira ta da suna ar-ruqya ma'ana tofi da akan yi dan neman lafiya wannan suna da ta samu na waraka da tofi na lafiya ya samu ne saboda hadisin abi sa'id al-khudri wanda ya zo a cikin ingantaccen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wani mutum ya yi ma wani tofi da suratul fatiha ya ga wani bai da lafiya da Allah kunama ne ta sare shi sai yi masa addu'a ya karanta suratul fatiha ya tofa mishi da ya tofa masa kuma ya samu waraka da suka zo wurin Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bashi labarin ga abin da ya faru wani kunama ya sare shi ko maciji sai wani karanta ya yi masa addu'a sai ya warke manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi yace an yi haka yace an yi haka me ka karanta mishi yace na karanta masa suratul fatiha ne shi ne masa ruqya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi wa ma yudrika annaha ruqya waye sanar da kai cewa ita tofi ne da aka yi a nemi waraka da shi ma'ana Allah subhanahu ya tabbatar da abinda ya aikata wannan sura suratul fatiha sura ce da take makkiya ma'ana an saukar da ita tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hijira zuwa garin Madina da wannan idan muka dauka zamu fa'idanta da cewa suratul fatiha sura ce mai tsananin girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma sura ce wanda asalin wato hadisai da dama suka yi magana akan falala da matsayi da darajar da asalin take da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ai ma'ana abun nufi shine yabo ga Allah da dukkan siffofi wanda suke na kamala sun tabbata zuwa gare shi sannan kuma da godiya a gare shi a bisa ni'imomi da ya fili da na ɓoye akwai ni'imomin da Allah ya yi ma ɗan adam wanda a fili suke a sarari kuma ɗan adam na iya gane akwai ni'imomin da ma Allah ya ɓoye ma ɗan adam bai gan su ba bai san da su ba da Allah sai ranar alkiyama zai ga abin da zai faranta masa fiye da yanda yake tsammani Allah ka samu a cikin irin waɗannan bayi sannan kuma godiya ta tabbata ga Allah abin nufi da wannan aya ke koyarwa ga addini da ya ni'imta ka da addini ƙarshen godiya shine Allah ya sanya bawa ya zanto mai addini Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke son sa da alkhairi to Allah kan sanar da wannan mutum ya bashi daman sanin addininsa sannan kuma da ni'ima da Allah ya yi ma mutum ta duniya wanda ya cancanci mutum ya gode ma Allah a kai wato misali ni'imar yin sa a matsayin dan adam ba a yi mutum a matsayin dabba wanda yake walakantacce ba ba a yi mutum a matsayin wata halitta wanda take a tozarce ba sai Allah ya kai cikin mutanen da ya karrama ya ce walaqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahr to wannan kalmar alhamdu tana kunsan wannan godiya na addini da godiya na rayuwa wanda a cikin wannan kalma ta alhamdu rabbilillahi rabbil alamin yana kunsan hatta umarnin bayi da su gode ma Allah kuma tabbas Allah ya cancanci a gode mishi a cikin daɗi ko a cikin rashin daɗi domin idan duk irin halin da mutum ke ciki idan ya auna ni'imomin da aka yi masa zai ga tabbas sun fi jarabawan da aka yi masa a rayuwa ni'imomi da Allah ya ba mutum za ka ga sun rufe waɗancan abubuwa na jarabawa kuma Allah subhanahu wataala tabbas ya cancanci godiya shi kadai domin shi ne wanda yake tayar da halittu a yanda ya so ya tsayu da al'amuransu tun mutum yana da rauni an halitta Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba mutum yana nan cikin rauni tun daga dugon mani ya koma jini ya koma tsoka aka ce cikin rauni Allah ne ya kula da shi ya tayar da halittarsa har yi karfi ya iya samun abin da zai iya amfanin sa a rayuwarsa wannan raino da Allah ta'ala ya ga dukkan mun halittunsa yana nuna cikin ni'imarsa kuma yana nuna cewa shi majibinci ne ga mutanen da suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai wannan in mun duba za mu tadda cewa shi ne abinda za mu iya fa'idanta a cikin wannan aya kuma ina ganin insha Allahu ta'ala za mu amfani da wannan damar kenan mu takaita saboda mu ba da damar lokacin da za su sa a gidan rediyon ya zamto ya yi daidai da kila wani karatu daya da za mu iya haɗa musu da shi in Allah ya so ya yarda a littafin da za mu yi na akamul maulud in mun zo gobe in Allah da za a samar da shi kafin gobe din idan muka yi karatu sai mu kuma ɗaura da littafin in Allah ya so ya yarda ina ga zan ba da dama ga ɗan uwa Malam Ibrahim Shehu Juwa da Allah akwai sanarwa da zai yi wanda shi ne zai damso mana rufewan majalisin a yau in Allah ya yarda abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya a lada wanda muka yi kuskure Allah ya kiyaye ta mana baraka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kula ka zauna ala
Allah muke da ku ya amfana da mu wannan karatuka da muka amfana da muka saurara kuma dukkan masu zuwa shi ne amfana da mu wannan karatu na kashe yana zuwa muku karkashin Alpha Group Multimedia ne wanda take kawo muku wannan tasiri kai tsaye kamar yadda kuke gani kuma kamar yadda aka sani an faru cibiyar wanda take da rassa da dama mun sani akwai bangaren an faru cibiyar da kan yin da ce bangaren makaranta akwai Al-Azhar Level Foundation wanda take kula da magani da jeji sannan akwai bangaren an faru multimedia wanda take kawar da kuka musamman na malam da kuma sauran malamai da su a fadin kasar nan insha Allah wannan an kawo multimedia kamar yadda kuka sani akwai studio wasu na musamman da ake aikin shi yanzu haka insha Allah kuma muna fata abin ne da wannan zai zama cibiya a fadin arewacin Najeriya insha Allah abin ne da yake bukatar sai dukkanin mu haɗa hannu don ganin an ciyar da shi gaba insha Allah daga gobe Allah ya kai mu muke karin ko zuwa jibi Allah ya za a koma tafsiri ba waje saboda akwai rukuna da za a kafa kuma na san insha Allah da an kammala su tafsiri kuma ta saboda nan ba lalle ya iya dauke duka nan da za su dinga zuwa ba akwai shafukan mu na Facebook akwai na malam mai suna Umar Chiwu Zaria za a iya kalla wannan tafsiri sai tsaye ta ana yaɗa shi insha Allah a live stream sannan akwai kuma shafin Al-Faruq Multimedia ta Facebook wanda za a iya aiko da tambayoyi ko da sananni musamman ga ɗaliban malamai inda ba a nan gare su ba kuma suna bibiyar wa'innan fitattuka insha Allah akwai za mu buɗe gidauniya musamman a don gudanar da wannan tafsirin da ɗan kallon shi a gidajen rediyo kamar yadda kuka ji za a dinga tashi a rediyo a Star Plus wanda akwai sauran gidajen rediyo da muke fata su ma insha Allah su za mu sanya wa'innan fitattuka a don haka insha Allah za mu sanar da akan lamba ko da zuwa gobe wanda za a dinga turo da wa'innan da gudunmawa don ganin an cika wannan addinin da kuma kuma ɗaukar kalmar Allah Allah ya amfana da mu subhanahu wa ta'ala da kuma 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 da